This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azz ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na daren yau Asabar 10 ga watan Agustan 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren VOA wanda Madina Dauda za ta gabatar. Sannan kamar yadda muka saba a duk ranar Asabar, yau ma Ibrahim Ka'almasi Garba yana tafi da wani sabon shirin amsoshin tambayoyinku. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, ga Muhammad Hafiz da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Jami'a kasar Libya sun ce faɗan da aka gwabza tsakanin wasu ƙungiyoyin 'yan bindiga masu ɗauke da manyan makamai a babban birnin kasar ya firgita mazauna yankin tare da kashe mutane kusan dozin ɗaya. Tashin hankalin na baya-bayan nan a wannan ƙasa ta arewacin Afirka da mafi yawanta babu doka da oda, sun ce faɗan wanda ya haɗa da manyan makamai ya faru ne a ranar Juma'a a unguwar Tajura da ke gabashin birnin Tripoli tsakanin mayakan Rahba al-Duru'i ƙarƙashin jagorancin jagoran yaƙi Bashir Khalfallah wanda aka fi sani da Al-Bakra da kuma wata ƙungiyar 'yan bindiga ta Al-Shahida Sabariya. Tashin hankalin da ya nuna raunin ƙasar Libya bayan boran da aka yi a shekarar 2011 da ya rikide ya koma yaƙin basasa wanda ya kifar da gwamnatin Muammar Gaddafi da ya daɗe yana mulkin kama karya. Bangarorin biyu da ke gaba da juna suna kawance da gwamnatin Prime Minister Abdulhamid Dabiba. Gobarar daji a jihar Oregon da ke Amurka ta kona ƙarin kadada na filaye da yawa a cikin 2024 fiye da kowace shekara tun lokacin da aka fara adana sahihan bayanai a 1992. A cewar cibiyar haɗin kai tsakanin arewa maso yamma, fiye da murabba'in mil 2,200 sun ƙone a jihar ya zuwa yanzu. Kakakin cibiyar Carol Connolly ta ce hakan ya karya tarihin da ake da shi a baya wanda aka kafa a shekarar 2020 kuma a tsakiyar watan Agusta na ƙoƙoluwar lokacin gobarar na nan tafi. Connolly ta ce an yi asarar gidaje 32. Gobarar mafi girma a jihar ita ce gobarar Durki da ke gabashin Oregon ta kona kusan murabba'in kilomita 1,191. Amma an yi nasarar kashi akalla kashi 95 cikin 100 zuwa ranar Juma'a. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kare fararen hula ta Gaza ta faɗa a yau Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin sama na baya-bayan nan da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da Falasɗinawa ke zaune waɗanda suka rasa matsugunansu ya haura 90. Yayin da rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hari kan wata cibiyar bayar da umarni ta mayakan. Kamfanin dillancin labaran AFP ya kasa tantance adadin waɗanda suka mutu, waɗanda idan har aka tabbatar da hakan zai zama ɗaya daga cikin hari mafi girma guda ɗaya da aka yi cikin tsawon watanni 10 na yaƙi a Gaza tsakanin Isra'ila da Hamas. Kakakin hukumar Mahmud Basal ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 90 zuwa 100. Kuma akwai wasu da dama da suka samu rauni. Rokoki uku na Isra'ila suka afkawa makarantar da ke ɗauke da Falasɗinawa da suka rasa matsugunansu. Ofishin yaɗa labaran gwamnati a Gaza da ke ƙarƙashin mulkin Hamas ya ce harin ya yi sanadin kashe mutane fiye da 100. Yawa sabar Moscow ta ƙaddamar da wani farmakin yaƙi da ta'addanci a yankuna uku na kan iyaka da ke makwabtaka da Ukraine. Nan dakatar da Kiev daga kai farmaki mafi girma na kan iyaka a rikicin da aka shafe shekaru 2.5 ana gwabzawa. Dakarun Ukraine sun kai farmaki kan iyakar yankin Kursk da ke yammacin ƙasar Rasha a safiyar ranar Talata a wani hari da suka kai tsawon kilomita 8 da dama a cewar manazarta masu zaman kansu. Rasha ta tura ƙarin dakaru da kayan aiki da suka hada da tankokin yaƙi da makaman roka da sashen jiragen sama don dakatar da sojoji da ke ci gaba da dannuwa. Kwamitin yaƙi da ta'addanci na Rasha ya sanar da yammacin ranar Juma'a cewa ya fara ayyukan yaƙi da ta'addanci a yankunan Belgorod, Bryansk da Kursk domin tabbatar da tsaron lafiyar 'yan ƙasar da kuma dakilar barazana ayyukan ta'addanci da kungiyar makiya masu zagon kasa ke yi. Jiya Juma'a Kamala Harris ta gudanar da yakin neman zabe a wani babban fili mai cike da cunkoson jama'a jihar Arizona, inda take fatan shigewa gaban dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump a yammacin kasar, yayin da Trump ya gudanar da nasa gangamin a Montana domin nuna goyon baya ga takarar dan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican. Ya takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat kasa da wata guda da ta shiga neman takarar fadar White House, ta yi rangadi na tsohon mako guda bayan da ta bayyana wanda zai mata mataimaki gwamnan jihar Minnesota Tim Walz, tare da mai da hankali kan samar da karsashi ga yakin neman zaben jihohi bakwai da za su iya bayar da gudunmuwa ga zaben ranar 5 ga watan Nuwamba mai zuwa. Wannan rangadi da aka yi ranar Juma'a ya kawo ta yankin Phoenix, inda ta kai ziyara ga 'yan sa-kai a ofishin yakin neman zabenta da kuma yin magana da masu kada ƙuri'a. Yayin tafiyar, Harris ta sami goyon bayan Lulac Adelante, kwamitin aikin siyasa na ƙungiyar kare haƙƙin dattawan Latino. Wannan ne karan farko da ƙungiyar ta amince da nuna goyon baya ga wani ɗan takarar shugaban ƙasa.
Muhammad Hafiz Baballe ke nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da Madina Dauda za ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A yau muna kasar Niger, kuma a jihar Maradi, inda za mu yi tsokaci kan yanayi da gidajen rediyo masu zaman kansu ke ciki a jihar, tunda aka samu sauyi a mulkin kasar daga farar hula zuwa mulkin soja. Bari dai in miƙa ku ga jagoran shirin, Mansur Sani.
Kamar yadda kuka ji a cikin shimfiɗar shirin, muna tare da malamai daban-daban waɗanda za mu yi magana akan halin da gidajen rediyoyi masu zaman kansu suke rayuwa daga lokacin da aka yi juyin mulki har ya zuwa yanzu. Za mu ji ta bakin kowane daga cikinsu domin sanin makomar waɗannan rediyoyi da ma ci gaba ko kuma koma baya da sauran al'amura waɗanda suka jibanci haka ɗin. To, ba tare da ɓata lokaci ba, kafin mu kasance a cikin shirin, za mu gabatar da waɗanda muke tare da su ɗaya bayan ɗaya. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sunana Yunus Rahim, wakili kungiyar rediyoji da hukumar telebijin wanda na cewa CSC.
Masha Allah, sai?
Assalamu alaikum, Hajara Haruna, Radio Liberty Maradi.
Masha Allah, sai kuma?
Assalamu alaikum, sunana Basiru Sadu, ɗan jarida ne a gidan radio da talabijin sarauniya harshen jihar Maradi.
Masha Allah, sai kuma?
Sai Abdulleto na ƙungiyar horon hula ta Kodaye jihar Maradi.
Sai sunana Ibrahim Inalum, ɗan jarida ne radio na Garta Maradi.
To, bari in yi ƙetare domin ɗibuta daga tushe. Ibrahim Inazum, ɗan jarida a gidan rediyo Nagata, watakila shugaba ne a gidan ku?
Eh, darakta ne na.
Yauwa, tumana Ibrahim, wata hanya ce ake ciki ko kuma wani irin hali gidajen rediyo masu zaman kansu ke ciki daga lokacin da aka yi juyin mulki zuwa yanzu da muke wannan magana?
Ka san hali, an ce hali gaskiya, hali dama gidajen rediyo suna cikin halin kunci. Amma ayyukan mulki domin tun da aka dauko alloban nan ta COVID-19 da ake kira corona, ya yi shafan kahohin jarida. Daga nan ana neman maslaha ina za a hutama wannan matsalan, aka zo kasam aka shiga wannan yanayi na yin mulki, kuma kenan ya karasa gidajen riduka da su ɗan jaridan cikin wani kunci na daban. Tunda me ya dalili duka abokan hulɗa, abokan mu'amala wanda da su ne watakila ƴan kahohin rediyo kan suke samun kuɗin shiga, duka suka rike suka tahiyansu. Daga nan kenan, inda ba talla, ba biyan kuɗin rahoto, ba waɗansu ayyuka na galgaɗi da na al'umma,
za a iya cewa waɗannan abubuwa da kamar su sa daga gare su ne ake dogaro.
Duka daga gare su ne ake dogaro, su ne suke sa kuɗaɗen shiga cikin kahohin jarida na ƙasar nan, yawanci duka. To, aka zo cikin wannan dafarkin duka sun tai, ita gwamnatin kuma ita tana ƙaƙanike, kenan daga nan wurin gwamnatin ba tsammanin wani abu, wanda suke tallafa sun tai. Kaga kuma ita jarida matsalarta dole ne in ka bude radio kai ba labari inda yanayin
ba kaman mai shago bane
ba kaman mai shago bane ko bai yawa shi dan jarida dole ne ko ta sahiya ayi wannan aikin kaga abin da yasa yan jarida suka shiga wannan halin na hakulai
Toro bari mu dawo bangaren ma'aikata.
To assalamu alaikum sunana Basir Saidu dan jarida ne a gidan radio da television na Sarauniya Rishon Jihar Maradi.
Wani irin hali ko ma'aikatan gidan radio kuke ciki? Muna magana akan juye mulki zuwa yanzu. Me ya canza? Wace irin karuwa aka samu tunda Darakatar radio nagarta ya bada labaran irin yanda ake samun ci gaba a wancan baya da yanda kudaden suke shiga. To bana ma debo shekara kadan ba za mu yi magana corona ba zuwa a halin yanzu wani irin hali ku kuke ciki
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ina ji dadin wannan tambaya da kai min malam Masir to a matsayina na dan jarida wanda kuma a yanzu haka nake aiki a gidan radio da talabijin Sarauniya Rishon Jihar Maradi hakika an samu sauye-sauye da dama da kuma kalubale na rayuwa musamman a cikin aikin namu na jarida mu ma'aikatar idan ka dauki karamin zango mu dauka daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu wato ina nufin kaman daga lokacin da Niger ta tsinci kanta a yanayi na juyin mulki inda aka hambara da gwamnatin farar hula sojoji suka zo to gaskiyar lamari a zahiri abubuwa sun sauya da dama idan ka dauki misali kaman bangaren yadda lamura suke gudana kafin ayi in ka kwatanta shi da yanzu amu bangaren mu ma'aikata har ga Allah sai mu ce abin ya zo mana da kalubale da dama musamman in ka dauki musamman bangaren shi gudanar da aikin kanshi yana tattare da kalubale a matsayin mu na yan jarida saboda yanzu kafin ka samu labari to fa sai ka kai ruwa rana zaka shiga ka fita da kyar
mai abin wahala alhali abin wanda duniya take kallon kusan kowa ya bi
to abin
da mutane suke isowa sai nuna murnar su da samun yanci da ganin cewa a wannan gwamnatin ta hiwa can a wannan lokacin suke hana ko wasu bayanai ko kuma wajen balansa a matsayin ku na yan jarida wajen neman masu korafi ne kuke shan wahala
yawa to inda matsalar take yanzu in ka dauki bangaren rashin daukar ra'ayoyin mutane al'ummar kasa kan yaya kasa take tafiya ko ya al'amura take tafiya ala kullu halin galibi bangare ɗaya ne zaka samu kafin ka samu ɗaya bangaren gaskiya muna shan wahala menene bangaren ɗaya waɗanda za su kalubalanci wannan tafiya ko kuma za su yi kira a gyara
kuma kana ganin akwai kalubalen faɗi ne Abbasi ko kuma a'a babu shi
a'a kalubale ai sanin kowa ne a matsayin dan jarida a matsayin masu saurare wanda ɗaya ɗaya ko al'umma cikin ƙasa sun san abubuwan da suke faruwa amma inda matsalar take ka fito ka bayyana ra'ayin naka nan ne kalubalen ne ga mutane suna ganin dai muna samu labarai muna dorawa suna saurara amma ba sa tunanin yaya rayuwar mu take mu ma dan adam ne kuma ci muke sha muke sutura muke akwai iyalai a ƙarƙashin mu akwai ƴan uwa da abokan arziki wanda suke jira mu samu su ma mu basu to wannan wurin muna da kalubale babba domin in ka kula kudaden da za ma'aikatan namu za su samu har a ce an biya mu albashi to sai an kai ruwa rana
ba sa shigowa
kamar yadda ya kamata
wani irin hali sauran ma'aikata waɗanda kake wakilta suke shi nake so in samu karara
to abinda ma'aikata suke ciki suna cikin halin haula'i yanzu ma'aikacin da in wata ya kare zai dauki buhun shinkafa ya kai gidan shi ya ajiye ledan maka ko karton maka guda ya kai gidan shi aje wallahi yanzu siya da gaske zai sai kilo 10-15 a dunkule ya kai gidan shi aje a yau kana ma'aikata idan aka kiraye ka iyalinka cikin iyalinka akwai rashin lafiya amma ta iyalin naka amma ta yaranka da sauransu to wallahi tunani kake idan ka tafi da wasu kuɗi ne ma zaka tafi likita saboda baka da su a hannunka kuma baka san inda zaka same su ba amma kuma wasu suna maka kallon dan jarida ne kullun kuɗi kake samu kana mu'amala da manyan ma'aikata da manyan wane ne da manyan ƴan kasuwa da sauransu amma kuma a zahiri abin ba haka bane sannan kuma in ka dauki kaman bangaren kai kanka ka je ba da ainihin nauyin kanka da kanka zuwa ma'aikata ta kuma mutum ne suke da abin hawa a cikin mu sai kai da gaske zaka biya kuɗin a daidaita $40 $50 kana ma tunanin me zaka bar wa iyalin naka a gidanka sannan ka zo ma'aikata ta ka sauke nauyin alƙawarin da ka dauka na zaka yi aiki tsawon wata guda wani lokaci a kafa zaka taho
ni nan da nake maka magana galibin lokuta akwai lokutan da wallahi cikin ruwa nake gutowa cikin ruwa nake tafiya gida kuma a kafa nake tafiya ka san inda gidana ke nisan gidana da ma'aikatata a kafa nake tafiya in je in zo saboda wannan dira 40 kin ina kallanta a matsayin in nawo a daidaita ban bar komai a gidana ba karan barta a gidana ko wani abu ne a daidaita to wannan kadan daga cikin irin kalubalen da mu ma'aikata muke fuskanta a cikin rayuwarmu ta aikin jarida
mun gode masu bar mu ji ga malama ta gaba
ni ce Hajara Haruna a jarida ta Radio Liberté a nan Maradi
Hajara Haruna kallabi tsakanin rauna a duk lokacin da aka shiga irin waɗannan abubuwa da mutane suke bada labari kuma ta shafa fili ga mai angata ne me zaki ce game da wannan hali da lokacin da aka yi mulki zuwa yanzu wajen neman labarin da wajen wallafa su da wasu abubuwa za a iya cewa a bangaren mata haraka na tafiya yanda ya dace
to malam masu abin da zan cewa kamar da Basir sai da ya magana matsalar duka guda ce
tana shafan mata
mata ba yan jarida bane ba
yan jarida ne
yadda suke aiki haka muke aiki yadda suke inda suke shiga haka muke shiga wahalar da suke ci haka muke ci
mun koro hira amma lokaci ya mana halin sa idan Allah ya kai mu makon gobe malama Hajara Haruna za ta ci gaba da amsa tambayar da Mansur Sani ya yi mata a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin daga jihar Maradi ta kasar Niger sai Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni Madina Dauda ke cewa mu huta lafiya
madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma suna iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM kazalika a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu ga shirin mu na gaba
wasu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan daga bakin mai ita mai cewa
assalamu alaikum BOE Hausa Radio Murya Amerika sunana Jahawa Sarkin Yaki wakilin mai martaba Sarkin Kwanni Proje Kaura tambaya ta ta haɗin gwiwa tsakanin ya da ni da Muhammad Onzu birnin Kwanni da Malam Musa Radan birnin Kwanni miya alaƙar birnin Kwanni da birnin Kabi ina son ku ba ni labarin wannan alaƙar sai na ji gare ku ni ne Jafa Sarkin Yaki wakilin mai martaba na Proje Kaura sai na ji ta gare ku assalamu alaikum murya Amerika bu AI Hausa
to idan su Jafa Sarkin Yaki wakilin mai martaba Sarkin Kwanni da Muhammadu Mu'azu birnin Kwanni da Malam Musa Ladan birnin Kwanni suna tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshen na ansar da wakilin muryar Amurka a Yamai Sulmumuni Barma ya samo daga Farfesan Tarihi Jibu Hamani na Jami'ar Abdul Mumuni ta Yamai game da alaƙar birnin Kwanni na Niger da birnin Kebbi Nigeria wanda zai dora daga inda yake cewa
mutane ba su sani ba akwai Kebbi akwai Rikon Kebbi Rikon Kebbi da Kwanni da Arewa wagata ta Niger da Adar dukkan su sun taba zama karkashin sarautar Kebbi su ne ake kira Rikon Kebbi amma daga ba Rikon irin wannan turawa ne ba na duniya in ana kamar kana bukatar sarki an kawo maka hari sai sarki ya taimako ka in kuma sarki za ka wurin yaki kai kuma tilasa ne ka aika mutane guda mana kuma shekara duka ko so daya ko so biyu za ka zo ka kai gaisuwa kaga kaji ko Hausawa ta suka gaisuwa ba su ci haraji ba gaisuwa ce haraji ne kamar wani haraji ne yake kai amma gaisuwa ce ka zo kai gaida sarki shikenan ka bashi wani abu to lokacin da Shehu Dan Hudu ya zo ya taso daga Bagel ya zo nan wajen Kwanni Gudu dan saboda yana akwai barazana daga sarkin Gobir sai si Shu'aibu an galadima dan sarkin da aka kashe sai ya hada kai da Shehu Dan Fodio sai goyi bayan Shehu Dan Fodio shi kuma su lokacin nan yaki ya tashi da gobir Shehu Dan Fodio sai suka yi yaki sai suka ci yaki na farko da suka ci yaki na farko sai Shehu Dan Fodio ya nada shi Amir sarkin Konni sarkin Konni Amir Amirun sarkin musulmi dan saboda cikin shekara ta 1804 mutane sun haɗu da Hausawa, Zabarmawa, Zamfarawa suka haɗu da wasu Hilani suka haɗu suka ce ma Shehu yanzu kai ne sarkin mu don ka Amir al-Mu'minin sarkin musulmi in abun nan akwai littafai da yawa da suka sannu sannu kaɗan ne suke sa ya ciki cikin abin da ya shafi kama wannan lokacin da abin da ya shafi Konni amma in ka duba littafin da ake cikin Raudatul Afkar Al-Akhbar Al-Bilad Hausiyya wanda Abdulkadir Antafa Abdulkadir Al-Mustafa da ake aka fi sani da sunan Antafa jikan Shehu Dan Fodio ne yayi wani littafi mai dan karamin abin nan amfani ga tarihin mu nan kana ganin an rubuta shi cikin shekara ta 1825 nan ana ambatuwar amugawa abubuwan da sun ka faru haka kazalika zaka samu kila cikin abun ga infaqul maisur fi tarikh bilad al-tukrur wanda Muhammad Bello ya rubuta tun bai zan sarki ba shekara 1812 su da biyu nan suna da muhimmanci da zaka samu abubuwa da yawa ciki wanda ke kai da amfani cikin tarihin wannan yanki namu
to professor bayan sabanin da aka samu tsakanin ƴaƴan sarautar Kebbi wanda kuma daga nan aka kafa masarautar birnin Konni wani sabani wata kura ba taso ba daga bisani a tsakanin su
babu banga inda aka ce an yi sabani cikin abu nan ka san kasashen da suka yi yawanci cikin kasashen kasar Hausa wanda za a ce a kasar Hausa ko kasar Sudan ta tsakiya gobir kawai ne ke da yaki da yawa da abin nan gobir ya yaki da Agadez ya yaki da Adar ya yaki da Zamfara ya yaki da Katsina ya yaki da Kebbi duk wannan gobir ya yaki da su amma in ba haka nan ba yawancin lokaci zaman lafiya ne kenan Konni ban ji ta taba yaki da Kebbi ba
ainihin shi kanta dinnan sarki kanta na birnin Kebbi ina ne tushen sa daga ina ya fito
duka bawa lokacin nan akwai shi mutanen Kebbi ne ko da yake wani lokaci an umar Nijeriya sun fito daga gabas da kasar Laraba amma shi ba Kebbi ne fiye kuma kamar Gwantu ne sarkin dan Gwantoni da yawa ne na sarkin da sarkin Gawo rarrabe suke shi ne haɗa su duka yake to yanzu za mu kabawa za mu kafa daula kuma sarki guda ne kuma ni ne sarki dan sarki ne kamar da nace muka mulki shi na da ban shawa da ban abin nan in ka je kamar ƙasar Adar duk kasan komi ne da dabagi abin da muke cewa dabagi kamar abin da ke tudu ya bambanta da rahikwa to rijiya da duke da tudu bisa tudu tsaunuka haka kamar irin Adar to sai a ce mata sunan ta rijiya kanta har zuwa yau
akwai wata hujja haka
dan me dan saboda shi kanta da matar shi yake tafiya in yana yawo cikin kasashe da yake mallaka ita kuma matar shi ba ta wanka da ruwan na rafi dan ba su da kyau cire su ne in kanta ya zo ya sauka inda rijiya take masu ruwa masu abin nan baki dan haka ake ce mata rijiya kanta har kusan gidan sarkin tawa kana ga akwai rijiya nan da birni tana da akwai rijiya nan ko ina da kaga rijiya to rijiya kanta ake ce mata kuma mutum ne wanda kaga ya yi aure matar shi cikin lokacin da ya zama suka zo a gada shi da abin nan ya to da mata daga Kila Babuna ce daga Agadez ƙasar Agadez da yazo da ita lokacin nan suna gungune capital kin shi abin nan masarautar shi wata rana aka ce sai ita matar na ta gaji da rabuwa da yan uwanta da abin nan sai ta yi gudu sai ta bace sai ta dauki hanyar arewa ta san dai a gaza daga Kabi arewa ne za ta yi da aka gane ba ta nan aka duba a ganta ba sai aka sa mutane su bi sai aka ce a dauki hanyar arewa sai aka iske ta wani wuri ta gaji karkashin wata kuka tana kwance da kanteji da ya zo sai ya ce to kukan nan na ganta na ga wurin kukan nan a kewaye ta daga nan za a birnin Sura mai kaga dalilin kafa birnin Sura mai wanda Muhammad Bello in ka duba cikin infaqul masur fi tarikh bilad takrur zaka gani yace ba a taba birni ba kamar shi cikin kasar Hausa in ka ga fadin abunga da gini shi ban ce tsau fadi kawai kasan wani ba ya dauka shi bane ba ya dauka shi da shi ne dalilin da yasa da cikin shekara ta 1600 ina tsaman da 59 ne akai wani yaki shi kanta da yazo sai ya ce to tun da songo ita ke iko a gadas tun da yake mu yanzu mun ci ma yakin songo yanzu ni ne ke iko a gadas shekara duk sai sun zo sun kawo mini da zuwa ana nan dai mutane suka matso nan a gadas haka saka dar mu yaki a zo wajen kanta sai sarkin a gadas ana ce mishi Al-Ghadi sai ya aika ma sarkin Borno ana ce mishi Ali yace yana son taimako sarkin Borno ya taso da ya taso ya bi wata kasar tsotsai baki akwai sunan tsotsai baki ciki har ya zo suka zo nan suka gamu to da suka zo suka kawo ma Sura mai hari kanun su zo sai kanta da shi da rundunonin shi da su da mayakan shi sai ya ce ku fito daga birni sai suka je suka arewa suka kiyaye mutane suna birni suka kiyaye shi kuma birni bai ciwa ina gaya muka fadin abun su adin abun gaba ba karamin abun ga ne kila ma yayi metro edemi fadi kawai sai da suka gaji suka rabu suka koma sarkin Borno ta yi sarkin agada shi ma ya arewa wance ya gabas to lokacin ne aka ci sarkin Tigida yanzu inda Finuwa ke neman uranium da birni ne babban birni lokacin sa agada ta ci Tigida shi kuma sarkin Borno ya yi gabas sai kanta ya bi sarkin Borno wannan da suka gaji ga hanya sai a kama a kashe a amshi doki a amshi to lokacin da ya dawo ne sai wasu yan fashi suka halbe shi da kibiya mai guba ya mutu mutane suka fashe cikin shi suka ɗebe haji suka sa uzuma ciki nan ga ruba suka tode shi to wannan shekarar ne da Kanna da Ahmad suka yi gwagwarmaya neman sarauta Ahmad ya samu Kanna ya rasa ya zo da kafa sautar kwani.
To na gode Professor, mun gode kwarai da gaske da waɗannan bayanai.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ke ansa mana tambayoyin Professor Tarihi Jibi Hammani na Jami'ar Abdulmumini ta Yamai da wakilinmu a Yamai Salamu Muna Barma da producer mu da kuma engineer mu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Gaida Ibrahim Ka'almasi Garba. To masu sauraro, saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran ba, a nan ne kuma za mu nade tabarmar shirinmu na yau. Zuwa sai kuma zuwa gobe idan me duka ya amince, a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai Fiona wa Maina Dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni, kuma injiniyanmu na wannan lokaci. ni Aisha Mu'azu nake muku fatar.